sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 6 ga watan Afrilun 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai
to Hanifa ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane a kalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia inda mutane 128 suka mutu Korea ta Arewa ta ce yan wasan ta ba za su halarci wasan Olympic na lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19 Sanan shugaban kasar Isra'ila Ruben Rivlin ya bayar da sanarwar amincewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati.
Kanin labaran kenan. A cikin rahotannin mu kuma za ku ji cewa sabon shugaban Jamhuriyar Niger ya nada sabon Prime Minister.
An haifi Uhumudu Muhammadu a 1954 a rigar Amalul da ke da'irar Afalla a jihar Tawa.
Daga yankin kudu maso gabashin Najeriya kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar yayin da 'yan ƙungiyar Awari ke ci gaba da tayar da ƙayar baya. Za kuma a ji cewa kamfanin man Najeriya NNPC ya rattaba hannu kan kwangilan gyaran matatar mai Port Harcourt. Kamar kowace ranar Talata muna dauke ne da shirinmu na noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz Baballe. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane a kalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka ma yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Seroja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar kasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da tabo. Al'amarin da ya dada kawo rudani a kokarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu. Mutane a kalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. Daya daga cikin wuraren da abin ya fi muni shine tsibirin Lembata, inda gidaje da dama suka lalace bayan da ruwa ya mirgino wani curin daskararren tanderu da tsaunin ilile wato loko ya amayo tun gabanin nan. Korea ta Arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic din lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan Talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Korea ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na kasa da kasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Korea ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta kaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul. Rashin halartar Korea ta Arewa wani babban cikas ne ga fatan Korea ta Kudu na kara dankon zumunci a diplomasiyance tsakaninta da abokiyar gabarta irin yadda suka cimma a wasan Olympic na lokacin sanyin winta na shekara ta 2018. Shugaban kasar Isra'ila Ruben Rivlin yau Talata ya bayar da sanarwar amincewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati.
Kuma kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko daga Jamhuriyar Niger inda sabon shugaban kasar Muhammad Bazoum ya nada sabon Prime Minister ga Salamu Minibarma da ƙarin bayani.
Uhumudu Muhammadu na daga cikin manyan jigajigan PNDS tarayya mai mulki shugaban rashin jam'iyyar na jihar Tawa wanda har izuwa farkon watan Disamba 2020 ke rike da mukamin daraktan fadar shugaban kasa kafin ya ajiye aiki domin shiga zaben yan majalisar dokokin kasa masanin tattalin arziki da tsarin shugabanci Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya yi karatunsa a jami'o'in kasashen Togo, Faransa da Amurka kafin ya fara aikin gwamnati a 1979, abinda ya sa ake ganin ya cancanci samun wannan mukami. Ministan watsa labarai a gwamnatin da ta shude Salisu Muhammad Habi, wanne ya ba da nadin na Prime Minister, na mai fatan ganin ya kafa gwamnati a bisa cancanta.
Muna son saboda Allah da nabi shi aiki, saboda Allah shi gwamnati na gaske wanda sa a taimaka mun jiya kuma jiya ta cikin kangi da take. Yeso a tayar da aikin da gaske Alhaji Muhammad su yayi, to a ƙara karfafa shi a yanda bai gyaru ba cikin wancan aiki a gyara shi yanzu, a yanda kuma ya kamata a ƙara saboda al'ummar Niger su samu jin daɗi su ce goma danka haka. Shi wannan danka sa shine shi wannan aikin, amma kuma sai an rage duk abun da zamanto ba su alheri bane cikin ƙasar nan, kuma ai aiki saboda Allah da Annabi, kar ayi aiki na yabeta na wanda nika so ba, na kuma na abude hannuwa dan ƙasar nan ta kowa ce aiki daga kowa. Wanda da yake aiki da shi, aiki da shi saboda kasar da daɗi.
Kasancewar Jamhuriyar Nijar na ƙarƙashin tsarin mulki mai ruwa biyu, Minista Habi ya gargaɗi shugaba Muhammad Bazoum da Prime Minister sa su haɗa kansu don baiwa mara ɗakunya.
Yawan yanzu shekara 10 Muhammadu Sule shi da Bijji Zafini ba taɓa mukune su ba, saboda shi shugaban kasar shi amince wa Bijji Zafini an ga zama an kai shi. Tunda shi kai ne Bazoum Muhammad, shi na da kan kai ne, ba dole an ga sashi ba. Yanzu abu Muhammadu Umudu, to mun tabbatar da zai ba shi kuma umarni shi ba shi aiki saboda Allah da Annabi. Shi shugaban kasa na son Niger, ya zama to shi Prime Minister na son Niger, sun ga dake ministry mun son kasar Niger, sauran ma'aikata na son kasar Niger, to Allah yarda za aiki wanda zai mutu a zuwa gari.
Daga 1991 zuwa 1993, Umudu Muhammadu ya rike mukamin ministan ma'adanai, makamashi da masana'antu, sannan ya yi ministan kuɗi daga Afrilun 2011 zuwa Afrilun 2012 kafin a sallame shi saboda zarginsa da ba da wata kwangila ba akan ka'ida ba. Shugaban kungiyar ruwa da sanuwa Nasiru Saidu na ganin wannan na iya zamewa sabon Prime Minister darasi domin gyara gaba.
Dan Adam, kowanne iri kake cikin duniya kana iya ka samu kuskure cikin rayuwarka ta yau da kullum ko cikin tahiya aiki na gwamnati wanda an kabaka, amma ga yanzu za a kaddara cewa wannan abun zai zama mishi darasi na rayuwa, zai zama mishi abu wanda ya kamata a ce ya kawo wata turba sabuwa wadda zai sa ƴan Niger su manta da duk irin wannan abu wadda ya yi baya.
An haifi Umudu Muhammadu a 1954 a rigar Amalul da ke da'irar Afalla a jihar Tawa. Baya ga mukamin ministocin gwamnati, ya yi daraktan kamfanin gawayin zamani wato Sonishar da rumbun tsimi na kasa wato OPVN, sannan ya wakilci Nijar a kungiyoyin kasa da kasa irin su CDAO da African Development Foundation da ke kasar Amurka. A gobe Laraba 7 ga watan Afrilu, sabon Prime Minister zai halarci zauren majalisar dokokin kasa don yin rantsuwar kama aiki, yayin da a nasa bangaren shugaban kasa Muhammad Bazoum ya shiga ofis a yau Talata don soma aiki gadan-gadan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To Hanifa, Amurka da Iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan Talata a Viyana da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a madadin dage mata takunkumi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya gaya manema labarai jiya Litini cewa manzon Amurka na musamman kan batutuwan Iran Robert Malley zai jagoranci tawagar Amurka zuwa wurin tattaunawar a Viyana, inda Birtaniya, China, Faransa, Jamus da Rasha ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015, sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan Talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarsa cikin yarjejeniyar. Gwamnatin kasar Mozambique ta ce ta sake kwato yankin kasarta daga wata kungiyar 'yan tawaye mai alaka da ISIS wadda ta mamaye muhimmin garin nan na Palma da ke gabar teku a arewacin kasar, ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi. Mutane na sake dawowa, to amma ba su da abinci saboda yan ta'addar sun wawushi komai, a cewar Agustinho Mutisi, wani komandan sojojin Mozambique, yayin tattaunawa da wasu yan jarida da gwamnatin ta kai su Palma ta jirgin sama ranar Lahadi don gane mu kansu. Ranar 24 ga watan Maris ne yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na Palma mai yawan mutane 75,000 a lardin Cabo Delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adanai. A ƙarshe, yayin da jami'an tsaron Myanmar zuwa yanzu suka kashe masu zanga-zanga aƙalla 570 cikin watanni biyu da suka gabata, yanzu 'yan ƙasar da dama na ɗaukar fita waje kan tituna tamkar rungumar Araduna da Ka. Wasu da dama na amfani da kafafen yanar gizo wajen ci gaba da nuna rashin amincewarsu da ƙwace mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Ana kuma sayar da kadarori ta yanar gizo ɗin don taimaka ma masu zanga-zangar, kama daga tufafi zuwa kayan wasan yara da abubuwan kaɗe-kaɗe da dai sauransu ana ta sayarwa. Haka zalika, ana kira ga mutanen ƙasashen waje masu niyya su bayar da tasu gudunmawa. Baya ga haka, irin wannan hanyar tara kuɗin na da ankarar da mutanen ƙasar a siyasance wajen ƙalubalantar hamɓar zaɓaɓɓiyar gwamnatin an sa su ci da aka yi.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwarar rahotanninmu, inda a Najeriya wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shaida mana cewa ƙara taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ɗaukar wani sabon salo na fara ƙaddamar da hare-hare akan jami'an tsaro da cibiyoyinsu. Ko menene hatsarin hakan ga harkan tsaron ƙasar? Daga Abuja ga Hassan da ƙarin bayani.
Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya ba wani sabon abu ba ne, amma ganin yadda matsalar ke ci gaba da ɗaukar wani sabon salo a shiyar kudu maso gabashin Najeriya, abin na ƙara jan hankali. A jiya ne dai wasu gungun tsagerun da rundunar 'yan sandan Najeriya ta bayyana su da masu son kafa ƙasar Biafra suka ƙaddamar da wasu tagwayen hare-hare guda biyu a kan gidan jarum da ke birnin Owerri, da suka saki tsararru kimanin 1,844 kana kuma suka kai ƙalin wani mummunan farmaki a hedikwatar 'yan sandan jihar. Kakakin 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya ce tsagerun sun kai harin ne da manyan bindigogi masu sarrafa kansu da AK-47 kana da makamai na roka-roka da zumar wawushe rumbunan makamai na 'yan sandan. To ko me wannan tagwayen hare-hare ke nufi ga matsalar tsaro a Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Ta bayyana a fili, jami'an tsaronmu ba su da horon da ya dace wanda ya kamata su iya tunkarar ƙananan abubuwa. Domin ka kalli waɗannan hare-hare da aka kai, ai bai kamata a ce to hirkwata hukumar tsaro ta waɗannan hukumomin tsaro na waɗannan jihohi a waɗannan jihohi sun kasa tunkara da kuma daƙile wannan abubuwa da suka faru ba. Kuma wannan yana ƙara nuna to abun kunya da ƙasar Najeriya take ciki na gazawa da kasawa da kuma ƙara shiga rudu na zaman rashin tabbas da kuma zaman dardar da yake ƙara ƙaruwa a tsakanin al'umma. Tsarorin tsaron nan ba wai sun tsaya ne a yankin arewacin Najeriya ba, kamar yadda muka sha faɗa. Na sha yin magana da cewar matsalar tsaro a Najeriya ta shafi dukkanin sasanni na ƙasar nan, kuma fiye da yadda ba a tunani makamai sun keto ƙasar nan sun shiga inda hannayen waɗanda bai kamata a ce an bari makaman sun shiga ba, wanda kuma tambayan da muke ko wannan lokaci wato tsarin tsaron ba shi da jagorancin da zaka iya gane cewa wane ne zai iya tsawa a tashi tsayin ayin abin da ya kamata, waye yake yi da gaske?
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Bashir Dan Musa yace rashin hukunta masu aikata laifi a Najeriya shike kara tabarbarar da harkar tsaro a cikin kasar.
Hadarin wannan yana da girma sosai kuma yana da fadi sosai. Wato hadarin wannan rashin cewa duk wani tsagera ko wasu tsagera ɗan suka ga dama da abin da suke son su yi suna iya yi kuma su tafi lahiya da babu da ya musu. Idan ana irin wannan barnai ba a ɗaukan mataki ba a hukunci to akwai matsala. Sai mutanen gwamnati wasu su to su ce idan aka faɗi waɗanda ke ɗaukan nauyin wannan Boko Haram hankali zai tashi sai a ce an gano waɗanda suke ɗaukan nauyin waɗannan ta'addanci kaza kaza. Shin wai idan an ce an gano wani mai hannu ko ware ne ko mai girman shi ba a ɗaukan mataki kan shi.
Tuni dai Sufeta Jinar ne ɗan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya bada umarnin tura ƙarin zuratan 'yan sandan Kwanta da Tirzoma da kuma ƙarin wasu 'yan sanda na musamman ya zuwa jihar ta Imo don samar da ƙarin tsaro. Al'amarin da wasu ke cewa wannan tamkar ihu bayan hari ne. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, har yanzu dai muna Najeriya inda wakiliyarmu Halima Abdurauf ta shaida mana cewa kamfanin NNPC ya rattaba hannu a kan kwangilar aikin gyaran kamfanin mai na Port Harcourt.
Kamfanin NNPC da ta bakin shugaba Melih Kyari ya bayyana mahimmancin rattaba hannu a kan kwangilar yin gagarumin aikin gyarar matatar man Port Harcourt ta zai laƙuma dala biliyan 1.5.
Mahimmancin wannan fasaha da aka yi wa wannan kwangilan shi ne kan samu sararin tabbatar cewa za a gyara wannan refinery kamar yadda shugaban kasa ya alkawari, kuma aka ɗauki matakan da ya dace aka kai ga wannan lokacin don a tabbatar an fito da ɗan kwangilan kwarai kuma kan kuɗi mafi rahusa kuma a bi tsarin da ya mafi dacewa domin a tabbatar cewa ba wani abu boye cikin wannan tafiyan da aka yi. Shi yasa aka jawo masu faɗa ajiya kan wannan batun, misali ɗan Kwadago da kungiyar da suke duba yadda ke tafiyar da al'amuran ayyukan man fetur da dai albarkacin kasar na gabaki ɗaya, da hadda ma wanda suke taimaka mana da samo kuɗin da za a yi wannan aiki, wata Ministry of Finance, wanda tsari ne wanda ba a cika yi ba kuma ba wanda yake yi wannan tsarin. Shi yasa muna da kwanciyar hankali cewa wannan kungiyar da aka sa hannu yau za ta tabbatar da gyara wannan refinery kuma ta yi wa 'yan kasa amfani.
Shugaban kamfanin man na NNPC Malam Melih Kyari ya bayyana cewa za a fara aiki nan take tare da ƙarin haske kan yadda za a fitar da kuɗin aikin cikin watanni biyu.
Abin da ake nufi shine nan cikin wata biyu za a tabbatar cewa kuɗi ta shiga wannan akawun, wato iyakar lokacin kenan. Amma abin da ake nufi shine daga nan zuwa wata biyu za a tabbatar da gama, kuma irin wannan aiki da ma'ai fara shi ake kwashi wato site ake kiran shi wurin aikin yana ɗaukar lokaci sati ɗaya, ɗauki ɗan kwangila nuna mai ga wuri kaza ga mutane da za su aiki da ku da sauransu za su ɗan ɗauki lokaci sati ɗaya zuwa biyu. To ana yin wannan kuma na fara ayyukan banki wato a jabu da akawun ɗin a maida kuɗin da ke hannunmu zuwa cikin wannan akawun ɗin kuma har a mu tsarin da za a biya ɗan kwangila, saboda haka babu wani abin da zai canza illa iyaka an ci aka yi nan zuwa wata biyu za a yi wata, amma mun san cewa wannan za ta kasance kan wata biyu.
Yayin taron rattaba hannu kan kwangilar, manaja darakta na matatar man Port Harcourt Malam Ahmad Duku ya bayyana cewa gagarumin aikin gyarar ya kunshi sayowa, canja wasu injina, aikin gyare-gyare, sake gina wasu sassa na matatar man fetur ɗin da dai sauransu, kuma za a fara aikin gyarar gadan-gadan ne daga yau Talata.
The scope of services which is enshrined in this contract is for the engineering, procurement, construction, installation and commissioning of works for the rehabilitation of Port Harcourt refinery. The commencement date of this contract that we will sign shortly will be from today, the next day we append our signature.
A nasa bangare, mataimakin shugaban kamfanin Technimon Spa da ya samu nasarar samun kwangilar ya bayyana farin cikin ganin wannan rana da suka sanya hannu akan kwangilar, tare da cewa kamfanin sa zai bi tsari wajen aiwatar da aikin.
Thank you very much, Jindi, and we are very proud and delighted to be here today. It's a special day for us, the signing of the contract. TCN is committed to deliver and complete the full habitation within the time and establishing the contract.
Duk da korafe-korafen 'yan ƙasa a kan kuɗaɗen da gwamnati ta ware domin gudanar da aikin ne, kamfanin NNPC ya jaddada mahimmancin farfaɗo da matatan man Port Harcourt da sauran matatan man ƙasar. Idan ba a manta ba, a cikin watan Maris ne Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dala biliyan 1.5 don a yi gagarumin gyaran matatan man ƙasar da ke Port Harcourt. Halima Abdurauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa akan irin kalubalen da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattauna da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, kuma Dr. Shaibu Madugu, darakta a majalisar binciken harkokin noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilar Madina Dauda ta fara da tambayar Farfesa Muhammad Faguji Ishaku kamar haka.
Abincin su ne ingancin nan ko ta me?
A'a, ba abinci ne kawai ba, an inganta su ne ta yadda za su gadar da wannan yawan nono, wato gadon su suka yi aure aka har hada na jinsi daban-daban na su shanun daban-daban. A ce wata saniya guda ɗaya zaki ga tana da kakanni daban-daban, dabaka-dabaka an bi shi hawa-hawa-hawa har ya kai ga tun daga wata kakatta da kwano 11 take badawa, sai a samu a hada aure da wata mai kwano 13, sai a hada da wata in aka samu wata wanda za ta kai kwano 15, shi da haka za a yi ta gina yawan ya nonon da take badawa din ta hanyar aurataya. Waɗannan shanu ne wanda in an ce masara mai aure, to wannan su kuma sai a ce shanu masu aure, saboda ta hanyar aurataya ne ake inganci. Domin in muka ce kimiyya kada wani ya dauka kamar ko wani sinadari ake musu allura ko wani abu, a'a, aurataya ce ta zaben jinsi yadda ake, kamar yadda mutum zai ce ni ina son mata yar gajeruwa, baka, ina son ƴaƴana duka su zama bakake ƴan guntaye, to sai je samu mata gajeruwa domin jinsin su ya zama daidai jinsin da mutum yake so. Su masana sun iya gano su fahimci wanne ne da wanne ne in aka daura aure zai haifar da abu kaza, to tanan ake gina wannan ingancin da muke bayani akai. To hakika akwai inganci da bangaren nono, akwai inganci ta bangaren samar da nama, akwai kuma inganci ta bangaren girma da wuri.
Bari mu zo ta bangaren auduga. Dazu mun yi magana, mun yi batun dalar gyada, mun yi batun su wake, su masara da su wane ne, ba mu tabo bangaren auduga din ba. To yaya batun inganta nomar auduga take yanzu a shiyoyin nan gaba ɗaya na ƙasa?
Tabbas kin ga an yi maganar iri na auduga yana cikin iri ire-iren da aka sako sababbi a muka sa nan ƙasa. Kuma ma'aikatan shi professor su suka yi aiki kan wannan audugan BT cotton. So kuma ita wannan auduga a yanzu ma zancen da nake yi da ke irin da an fara raba ma manoma domin su kwatanta noman shi har hata a nan Abuja FCT. Zan baki misali, kaman kwanaki mun je karshi ban ma san da wannan ba, sai da muka je wani abu daban ya kai mu na bangaren noman, mun je mu kara musu magana ne kan wasu sababbin fasahohi da aka samu ta bangaren noma. A nan fadar sarkin kashi suke gaya mana ai an ma zo an kawo musu iri na auduga domin ana son su shuka, kuma za a ba su tallafi na abubuwa da za su yi domin noma wannan auduga. To kin ga kenan wannan irin ta samu karɓo. Kuma tabbas ina son ki sani a wannan iri na audugan wajen samun yield nashi tabbas ya fi na da da muke da shi sosai, ba ma kadan ba. Sannan na biyu, gashi kuma yana an yi shi ne wanda zai resistant kwari da sauransu masu bata auduga tun yana gona. Saboda haka tabbas inganci kan za a samu noman auduga, wannan kanan za a samu iri kuma na auduga za su fito. Tabbas za mu gani yanda auduga yake, kuma ta kasan Hausa inda aka saba da noman audugan sosai wajajen su Katsina da sauransu. Ina son ki sani idan kika je can yanzu duka manoma suna da labarin wannan iri, kuma ni ma suke yi, kuma har gobe suna ƙara tambaya ina za su samu wannan iri domin noma shi.
Professor, lokaci ya fara hararar mu, bari mu zo jawabin ka na ƙarshe. Misali, kai mana bayanin audugar da aka inganta ta, meye bambancin ta da wadda muka saba gani a da?
Bambancin ta bangarori guda uku ne. Na farko, na yi da wuri gajarta daɗewanta a gona. Na biyu, rashin buƙatuwa da magungunan sinadari na kare ta daga ƙwari da cututtuka. Na uku, inganta shi tsayin zaren da shi auduga yake kawo.
Masu sauraro, a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau, wanda ya fito daga gurin Shehu Adamu Rijau, ya ce, ‘yan uwana al’umman Najeriya, dole fa sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke neman kassara mana ƙasa, domin dai an ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Ubangiji Allah ya kawo muna mafita, Allahumma amin. Mai wasiƙa ta gaba ba bandi mamman bandi, cewa yayi salam VOA Hausa, harin da kungiyar tsageru masu neman kafa kasar Biafra suka kai a Oweri, abin takaici ne duba da matsaloli da kasar mu Najeriya take fuskanta. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta dau matakin kawo ƙarshen wannan kungiyar, amma da sauran kungiyoyi masu neman tada zaune tsaye a Najeriya. Wasika ta gaba ita ma cewa ta yi, salam VOA Hausa, yau muna so ne ku ba mu dama domin taya murna ga sabon firayin ministan kasar jamhuriyar Nijar, Malam Ahmadu Muhammadu, wanda shugaba Bazoum Muhammad ya nada shi dan ya maye gurbin Malam Birji Rafini. Da fatar Allah ya taya shi riko ya kuma ba shi ikon kwatanta gaskiya da adalci, Allahumma amin. Sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero. Mai wasika ta karshe kuwa cewa yayi, salam VOA Hausa, game da kalaman da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na cewar Najeriya za ta fuskanci karancin abinci a watanni masu zuwa kaɗan. Muna fatar Allah ya shige muna gaba, Allah kuma ya kawo muna mafita. Sako daga Maidugu GTY Kanama Jihar Yobe a Najeriya.
Kafin mu karkare, ga Ibrahim ya sake dawowa da bitan labarai amma a takaice.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Seroja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar kasa wadda ta yi awon gaba da gadoji, ta kayar da itatuwa, sannan ta malale kan tituna da tabo, al'amarin da ya dada kawo rudani a kokarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu. Mutane akalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. Koriya ta Arewa ta ce ‘yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau ɗin nan Talata ta shafin intanet yaɗa labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar korona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul. Shugaban kasar Isra'ila Ruben Rivlin yau Talata ya bayar da sanarwar amincewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC ke mana fatan alheri.